Kwarafin musgunawa jama'a yayin gudanar da ayyukan su shine abin da masu zanga zangar suka zargi jami'ar rundunar ƴan sandan ta SARS kuma neman rusar rundunar na daga cikin bukatun su. Ko da yake hukumar ƴan sandan kasar ta sanar da rusar rundunar ta SARS tare da mai gurbinta da wanda aka yi wa lakabi da suna SWAT, amma masu zanga zangar sun ci gaba. Dr. Nasir Adamu Aliyu lauya ne mai zaman kansa a Kano kuma malami a jami'ar Bayero Kano ya ce akwai bukatar samar da cibiya ko hukuma mai karfin gaske kuma mai zaman kanta wadda za a dorawa nauyin ladabtar da ƴan sanda a Najeriya kwatankwacin wacce ake da ita a ƙasar Burtaniya.
Akwai Medical and Dental Practitioners Tribunal, wato kotu mai bincike da tantance laifi na likitoci a ƙarƙashin dokar ta kawai wadda Medical and Dental Investigation Panel, wato kwamiti na binciken kwakwaf na laifin likita. Idan wannan kwamiti ya yi bincike yadda ɗan sanda yake binciken laifi, haka suke binciken likita, tabbatar da laifi ya yi laifi, in ya yi amma kuma su tura shi gaban ita kotun. In kotun ta fahimta cewa akwai laifin, ta tabbatar masa. Haka ya kamata a samu waɗanda suka ƙwararru a bincike, misali a kira musu kansu ƴan sandar tsofaffi wanda suka ritaya, kaga ba sa neman promotion, ba sa neman alfarma, a neman lauyoyi, a nemi ƙungiyar 'yan jarida da masu kare haƙƙin ɗan adam da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu, a samu wancan alkali ya kasance shi ne shugaban bincike. To ya wajaba lalle a kafa 'yan sanda masu binciken su, in sun gani su caje su zuwa gaban alkali a hukunta su. To wannan shi ne garamba na gaskiya. Amma duk wannan cin muka ce a daina, in ka ce a daina SARS, in an daina SARS an yi wasu SWAT, duk zancen banza ne, ba abin da daina wallahi.
Shi kuwa sanata Masaudu El Jibril Doguwa, tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya, na cewa tilas ne gwamnati ta ɗauki matakan hana amfani da matasa domin yi mata zanga-zanga.
Rigingimin nan duk da aka samu nasarar ɗauko mutane suka fito ɗin ko suke ƙoƙarin fitowa shi ne makarantu da aka kulle. Saboda haka kowa hankalinsa ina nan a gida da an ce fito, sai ka ga mutum ya fito. Saboda haka gwamnati sai ta ankarar da mutane ta yi ƙoƙarin kawo waɗansu abubuwan da za a tafiyar da mutane rayuwarsu ta inganta. Ta tabbatar da cewa an koma makarantu, hankalin kowa ya koma kan harkar karatun shi. Su tabbatar da cewa mutanen da suke da hakkoki a ƙarƙashin gwamnati, wallo sun yi aiki ba a biya su ba, wajen aikinsu an karya su, wallo sun yi harkokin kwangilis waɗanda suka yi aka tabbatar sun gama, gwamnati ta yi ƙoƙari ta biya su kuɗaɗensu. To wannan zai taimaka nesa ba kusa ba wajen sassauta rigingimu da mutane za su dinga haɗa kai domin a ce za a yi wa gwamnati zanga-zanga.
Batun samar da horo ga 'yan sandan Najeriya na daga cikin al'amuran da masana ke ganin wajibi ne a baiwa kulawa ta musamman yayin yi wa rundunar 'yan sandan Najeriya garan bawul.
Yanzu a duniya an daina bata lokaci a yi ta dukan mutum, 'yan sanda su yi zaki mutum ya an zaye laifi a je da ƙarshe a zo a wahala ban za a biya kasa samun kuɗi, an bata kuɗin mutane, an bata lokaci, an wahalar da mutum. Amma in akwai tunani da bincike na musamman da hanyar kimiyya forensic science da forensic investigation, duk wannan abu ya zo sauki. So kaga tunani ya zama wajibi.
Dr. Nasiru Adamu Aliyu kenan, lauya mai zaman kansa a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.